يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركة مدساك صادوا أتكن وني صابا شر منافة ويرحمة indani shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Kafin mu shiga cikin shirin, zamu karanto muku lambobin wayar da za a iya aika mana da sakonni kamar yanda aka saba, wato 0800 578 9874, 0800 578 9874. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta shafin mu na zumunta, wato Facebook. Za kuma a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahmanradio.com. akarmuka Allah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu shay'in biqadar hatta al-ajzi wal kaysi. Maiki sallallahu alaihi wasallam yace kowane abu yana faruwa ne da kaddara, hatta gajiyawa da kokari ko hatta kasala da kokari. Wannan hadisi ya kunshi wata ka'ida ko wani rukuni wanda yake mai girma daga cikin rukunan musulunci guda shida, waɗanda su ne al-iman billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri, wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi. Wato imani da Allah na ɗaya kenan, sai imani da mala'iku na biyu, imani da manzanni na uku, imani da littattafai na hudu, sai kuma imani da ranar lahira na biyar, sai kuma imani da kaddara mai daɗi da marar daɗi. Wannan hadisi ya kunshi magana akan rukunin ƙarshe, shine al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da kaddarar Ubangiji. Kaddarar da take mai daɗi ce da tsasan bawa ko mara daɗi ce. Wato shine bawa ya yadda cewa duk abin da ya same shi a rayuwarsa, to akwai kaddara ta Ubangiji da ta riga ta gudana, ta gabata cewa wannan abu zai faru gare shi. Ya yadda cewa Ubangiji ta'ala iliminsa ya kewaye dukkan komai, duk abin da ya faru baya faruwa wajen ilimin Ubangiji. Wato Ubangiji ya riga ya san wannan abu, ya san sanda zai faru, ya san a yadda zai faru, ya san a inda zai faru, ya kuma san gawa zai faru. Don haka ayyukan bayi gaba daya Ubangiji ta'ala ya san su, ya san ayyukan su gaba daya, ya san masu kyau, ya san marasa kyau, ya san dukkan al'amuran bayi, ya san dukkan halayen da bayi suke ciki. Ubangiji da ya rubuta wannan a cikin littafi wanda yake tsararre, Allahul Mahfuz. Kaddara matakai matakai ne, kuma dole bawa ya imani da waɗannan matakan guda gaba daya. Matakai ne guda hudu. Mataki na farko shine bawa ya imani da cewa Allah ta'ala ya rubuta wannan abun. Duk wani abun da zai faru Ubangiji ta'ala ya rubuta shi, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Ubangiji ta'ala ya rubuta dukkan abin da zai faru kafin halitta samai da kasai da shekara 500. Ubangiji ya riga ya rubuta wannan a cikin Lauhul Mahfuz. Sannan mataki na biyu shine bawa ya yi imani da cewa Allah ta'ala ya san dukkan abin da zai faru, ba wai sai da ya rubuta ya sani ba, tun gabanin ya rubuta ma tun gabanin ya umarci alkalami ya rubuta duk ma kana wa ma sai kun ubangiji ya ga ya san wannan abu waɗannan matakai guda biyu sun zo a dunkule a cikin aya ɗaya ta alqur'ani inda Allah ta'ala yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir ashe baka sani cewa Allah ta'ala ya san abin da yake cikin sama da abin da yake ƙasa ba wannan shine ilmu Allah wato wannan mataki shine matakin ilimi ubangiji ya san duk abin da yake sama ya san duk abin da yake ƙasa sannan yace inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi wato yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wannan shine mataki na alkitaba wato kitabatu zalika fi lauhil mahfuz ce inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir lalle wannan yana nan cikin littafin lauhil mahfuz a rubuce kuma lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah to wannan shine mataki guda na biyu mataki na uku mutum ya yarda cewa dukkan abinda yake wakana ko ya wakana ko bawa yake aikatawa wannan duk halittar Allah ce ubangiji shi yake halittar ayyuka din gaba daya babu wani abin da yake wakana ba Allah ne ya halicci abin ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ta'ala shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa saboda haka shi ya halicce ku shi ya halicci ayyukanku to bawa ya imani da wannan duk abin da yake gudana a hannun bayi a hannun halittu halitta ce ta ubangiji sannan mataki na ƙarshe shine bawa ya yarda cewa dukkan abin da ya wakana ne da mashi'ar ubangiji Allah da wato da ganin damar sa ba dan ya ga damar abin ya faru ba zai faru ba dan haka babu wani abin da yake faruwa ƙarƙashin mulkin ubangiji face da mashi'ar sa sai da ya ga dama abin ya faru in ya ga in bai ga dama abin faru ba zai faru ba saboda haka ubangiji ta'ala yana da shimfidaddan mulki wanda babu wani abin da yake gagarar sa ubangiji ta'ala shine yake zartar da dukkan wata kaddara ta shi a lokacin da ya ga ya dace ya zartar a lokacin da yake ga akwai hikima ya zartar da wannan kaddarar ta shi kuma kaddarar ubangiji ta kunshi abin da ya wuce da abin da zai zo wato da abin da ya wuce da abin da bai zo ba nan gaba zai zo ta kunshi kaddarar ubangiji kuma ta kunshi wato mashi'ar sa ta kunshi halitta ta kunshi umarni wato abinda Allah yake halitta da kuma abinda yake umarni da shi saboda haka ubangiji ta'ala shi ya halicci ayyukan bayi shi ya halicci sifofin su shi ya ba su kudura ya ba su irada ya ba su iko na duk abinda za su yi duk da cewa ya ba su zabi wato suna da zabi su yi nan amma abinda za su zaba din sai ubangiji ta'ala ya yadda abin ya wakana wato sai da mashi'ar sa abin yake wakana koda kuwa da suna da iskiyari shi yasa Allah ta'ala da yace liman sha'a minkum an yastaqim sai to ma tasha'una illa an yasha Allah ga wanda ya so daga cikin ku wanda ya ga dama daga cikin ku ya kama turbar da take madaidaiciya wato ya zama turba ce madaidaiciya sai ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma kuma ba wani abin da za ku iya ga dama ku aikata sai abin da Allah ya ga dama wato mashi'ar ku ba za ta yiwu ba za ta samu gindin zama ba za su tabbata ba za ta gudana ba sai tare da mashi'ar Allah saboda haka mashi'ar bawa ta ta'allaqu bi mashi'atillahi ta'ala fala yaqa'u fi mulki llahi ta'ala shay'un illa bi mashi'ati duk abinda zai wakana a cikin mulkin Allah yana makana ne da mashi'ar sa haka ubangiji ta'ala ya halicci iko da irada a gabayin sa wato ya ba su irada da za su iya nufin abu kuma ya ba su kudura da za su iya aikata shi shi yasa yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci ta ayar yana ce inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura mun nuna wa dan adam hanya ko dai ya gode wa Allah wato ko dai ya kama hanyar gode wa Allah wato hanyar bauta wa Allah kamar yanda ya ce ko kuma ya butulci wato ya kama wata hanyar daban to ubangiji shi yake wannan don haka dukkan wani abin da yake sabab ne da abin da yake musabbab ne ubangiji shi yake halittar sa shi yake halittar sabab shi yake halittar musabbab wato idan kana jin yunwa shi yake halittar abincin da zaka ci da wannan zama ka ci abincin ubangiji shi yake halittar wannan aikin sannan shi yake halittar abin da cin abincin yake haifarwa na koshi in ka ci ka ji ka koshi ka gamsu ka samu wadatuwa to wannan shi ma natija din sakamakon shi ma ubangiji ne yake halittarta mutum ne in yana jin ishiruwa ya sha ruwa mai wanda ya halicci ruwan Allah ne wanda ya halicci shan ruwan kansa Allah ne sannan abinda shan ruwan zai haifar bayan an sha shine aji an koshi shi ma wannan daga Allah ne saboda ka ubangiji shine yake halittar sabab shine yake halittar kuma al-musabbab don haka duk ayyukan bayi da maganganun su ba sa faruwa sai da kudararsa da mashi'arsa da mashi'ar da Allah ta'ala ya halitta musu tare da ya halitta tare da su ba za ta yi ba sai da tashi mashi'ar don haka duk wanda ya sanya zuciyarsa ga Allah ta'ala shi kadai ya nufi ubangijinsa sai ubangijinsa ya sa masa san imani a cikin zuciyarsa ya kawata masa imani a cikinta ya sa masa kin kafirci da fasikanci da sabawa Allah ya sanya shi cikin mutanen da suke wato mutanen da suke shiryayyu kamar da cewa lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika min ar-rashidin wato ubangiji ta'ala ya kawata muku ya sanya muku san imani ya kawata muku shi a cikin zuciyarku ya sa muku kin kafirci da fasikanci da kangarewa saban Allah Allah ya ce waɗannan sune shiryayyu to duk wanda ya sama zuciyarsa dan ya nufi Allah da ita to sai ubangiji ya yi masa wannan sakamakon sai ya karbi shiryar Allah da buɗaɗɗiyar zuciya ya karbi shiryar Allah hannu biyu biyu ba tare da jin takurwa ba ni'imar ubangiji ta tabbata a kansa wanda kuma ya nufi wani Allah ya jubinci makiyin Allah shi shaidan to shi kuma ubangijinsa shi ma sai ya sauƙaƙe masa al'amuransa na abin da ya jubinta din ubangiji sai ya bashi da abin da ya jubinta din saboda ya bashi da kansa ya ji da kansa daga nan ya zubace ya saki hanya kuma ba ya da wata hujja a gurin ubangijinsa domin ubangijinsa ya halitta masa dukkan al'asbab ya halitta masa dukkan hanyoyin da zai bi ya shirya kuma ya bashi kudura gurgudan iko ta yadda zai karbi wannan shiryar duk da haka yasa kafa ya shuri haka ba zai zargi kowa ba akan abin da yake ya samu kansa a ciki na bata sai kansa shi yasa Allah ta'ala da yace fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalalah sai yace innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun da yace fariqan hada wa fariqan haqa alaihim ad-dalalah wato ubangiji ya shiryar da wani bangare na mutane wani bangare kuma ad-dalalah wato bata ta tabbata akan su sai yace ga dalili innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah saboda sun riki shaydanu su zama masoya ba Allah ba saboda wannan sai ya zama na bata ya tabbata akan su idan haka ne ubangiji ta'ala da yake cewa qadja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ce yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhu minadh dhulumati ila an-nuri bi'izni wa yahdihi ila siratin mustaqim ubangiji da yace littafi da wani haske mabayyani ya zo muku daga Allah sai yace yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam yana shiryar da wanda ya bi yarda Allah wato ya yarda ya bi yarda Allah to sai ubangiji kuma ya shiryar da shi hanyoyin kubuta hanyoyin salama sai ya fitar da su daga dafai zuwa haske da izinin sa ya shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici to kaga wannan shine abinda ubangiji yake yi wa bawa yayin da ya zabi hanyar shiriya ubangiji ya taimaka masa ya shiryu wanda ya zabi hanyar bata ubangiji ta'ala ya bashi akan wannan batan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la lokacin da sahabbai suka ce ya annabi ya rasulullah idan ya kasance komai Allah ya riga ya rubuta an rubuta in wuta an rubuta in aljanna to dan me zamu ta karkare mu ta aiki tunda an riga an gama komai sai annabi ya ce i'malu ku yi ta aiki ku yi ta ayyuka domin kowanne ana hore shi ga abin da aka halicce shi dan shi yace amma ahlus sa'ada fa yusaruna li'amali sa'ada wanda suke mutanen yan aljanna sai Allah ya sauƙaƙe musu aikin aljanna sai su ji aikin aljanna a gurin su yafi komai sauki to kaga wannan ya nuna cewa su suna cikin zababbun waɗanda Allah ta'ala su da rahama waɗanda kuma suke yan wuta su ma sai Allah ya sauƙaƙe musu su ma aikin yan wuta din su ma sai su ji ba abinda suke so irin su yi aikin yan wuta to kaga a cikin wannan hadisi annabi ya ce hatta al-ajzi wal kais hatta kasala da mutum zai yi wannan wani abu ne da yake zuwa da kaddara duk da cewa wato kasala din nan ita ce adamul irada mutum yana ji yana gani ya ki ba wai dan ba zai iya yi ba tasha bamban da abin nan tasha bamban da mutum ya kasa yi adamul kudura adamul irada mutum yana iya yin abu amma sai ya ki to hatta wannan din shi karan kansa mutum shi ya zaba wa kansa Allah ne yake ba shi damar hakan sannan wal kais shine aljid kokari wato kokari da fafutuka wajen da'a duk wannan shi ma da taimakon Ubangiji yake faruwa. Don haka Allah ta'ala ya sanya daga cikin rukunnan imani shine ba mu'mini ya imani da kaddara, in bai imani da kaddara ba to wannan ba mu'mini bane. Dole in yana so zama mu'mini wanda zai zama musulmi da imanin sa shine sai ya yarda cewa akwai kaddara. Allah ta'ala ya samu dace.
To ma sauraro, da fatan Allah ya bamu ikon amfani da waɗannan nasihohi da mallan ke yi a kullun. Tambayar farko mallan ta fito daga Muhammad, yace addu'ar buɗe baki shin kafin a sha ruwa ake yin ta ko kuwa sai bayan an sha?
To addu'ar buɗe baki lokacin da da aka ce a mutum ya zo sai buɗe baki na jiran rana ta fadi, ya tanada abincin sa da ruwan sa ko ya tanada binan sa, to a daidai wannan lokacin zai ta addu'a, ba wai sai ya ci ya koshi ba. A inda ya gama kuma zai tafi sallah ne, na magruba ta yi, kaga ba zai zauna kuma ya shagala da addu'a ba. Amma aka ce gashi magruba ta doso, yan mintuna suka rage a kira sallah, galibi mutun yana shirye a daidai wannan lokacin. A daidai wannan lokacin zai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da zai yi yayin da zai bude baki. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada in zai bude baki, zahaba zama'u wabtallatu al'uruqu wa sabata al'ajru insha Allah.
Sai tambayar da take cewa mallan ya halatta a bar yara a cikin sahu yayin sallah?
Babu abinda zai hana yaro shiga sahu. Ba za a ce a fitar da yara daga cikin masallaci su koma waje ko duk sanda suka zo a rika korarsu. Abinda musulunci yace shine a koyawa yaro sallah lokacin da ya kai shekara 7, idan ya kai 10 a dake shi in bai yi ba. To yayin da za ka kama yaranka domin tafiya da shi masallaci, kuma an je masallaci a kore shi, to anan akwai tukka da walwala. An ce a koya masa, ma'ana a sa masa son sallah din tun daga lokacin ya rika yi dan ya koya. Kuma daidai wannan lokacin kuma ya je an kore shi ko an ce ya fita, to kaga wannan zai sa a kasa fahimtar to koyar da shi san sa da sallar ake ko ba a san sa da sallar. Shi yasa ba daidai bane abinda ake na'am ba akan iya cewa ko sahun gaba, misali inda yake kusa da liman, a samu mutanen da suke nutsatsu waɗanda ko da liman yayi rafkanuwa za su tare da shi, ko da liman arwala su tawarware za su wakilce shi, wanda daga cikin su zai wakilce shi a cika sallah, a samu waɗannan su ne kusa da liman. Wannan babu laifi, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, masu hankula da masu tunani su zo, wato su zama a bayana, su zama daidai da ni, su zama suna bina. Saboda haka babu laifi sahun gaba ya zama da masu hankali, musamman dab da liman. Takila sahun gaban ma yana da tsawo, akwai can gefen dama ko can gefen hagu, kaga nan ba dab da liman bane, ta yiwu nan yara su iya tsayawa. Amma dab da liman a samu masu hankali da nutsuwa da ilimi su zama kusa da liman, ta yadda za su taimaka masa cikin sallarsa da gyaranta. Wannan babu laifi, amma wannan ba shi yake nuna gaba ɗaya a kori yara daga sahu ba, ko a ce su fita daga cikin masallaci. Wannan kuskure ne, kuma ya ci karo da abin da ake so a samar na tarbiyyar yara akan sallah, musamman ma sallah cikin jama'a, sallah cikin jami'a.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallan, idan mutum ya kasance mai yawan mazi a duk inda yake, ya yi kamata ya yi?
Mutumin da ya zama mai yawan mazi ya zama masa kamar cuta, kamar yadda zai zama mai yawan mai salisul baul, wannan shikenan zai zama yana yin ibadarsa duk sanda ya yi tashin sallah ya alwala, duk sanda duk sallar da zai yi mata alwala, wannan ya zama larura in har abin ya wuce iyaka. In kuma a'a sai yayi tunani ne, ko sai ya ga abin da zai sa shi wannan. Sanda yayi mazi sai ya wanke wurin da yayi mazi din, ya wanke tufa abin da ya sa ruwa a jikin stressa, don mazi na jasa ce. Wannan idan tunani ne zai sa shi haka. In kuma a'a ya zama masa larura ce, kowane lokaci ya kan ji fitar wannan da tare da shi, ko sallah yake ba zai katse ba, ko da ya ji fitar sa in yana sallah ba zai katse ba, dan ya zama larura ne. Amma dai in ya gama sallar wannan kuma zai yi sallah ta gaba, to sai wata alwalar.
Na'am. Sai tambayar Tahir Faye, yace mallam, mutumin da yayi alwala ya yanke farce ko yayi aski, shin idan zai yi sallah sai ya sake alwala ne ko kuwa?
Alwalar sa tana nan, babu abinda ya kare aski ko yanke farce, ba kare alwala, ba lalata alwala. Ba wani malami da ka zaba ji a ce in an yanke farce alwala ta kare, ko in an yi aski alwala ta kare, in ka riga kai alwala shikenan. kai alwala, ko da kai aski, ko da kai yanke farci, ko da kai tuntube farcin ka ya fita gaba daya, wannan duk ba zai walwale maka alwala ba.
Na'am. Tambayar Yusha'u take cewa mallam ayi min bayani akan menene shubha.
Shubha, abin da ake nufi da shubha shine abin da yake rikirkitacce ga mutum bai san abin nan halal ne ko kuma haram ne ba, wato ba shi da masaniya, yana shakka, yana jin aransa zai iya zama halal, yana jin aransa zai iya zama haram. Ta yiwu ya zama haram ne amma dai shi bai sani ba, ta yiwu ya zama halal ne amma shi bai sani ba, to wannan shubha ce a gunsa, sai ya kauce masa. Domin in har ya riga ya zama yana aiki da irin wannan abu ne, gashi ya zo masa bai da tabbas halal ne ko haram ne, kai tsaye gaba gadi yayi wannan abun, to sautari zai rika fada cikin haram din. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittaqa shubhat faqad istabra li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubhat waqa'a fi al-haram kal ra'i yara hawla al-hima yushiku an yaqa'a fi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ittaqa shubhat, wanda ya guje wa shubha, to faqad istabra li dinihi wa irdihi, wanda duk ya guje wa shubha to wannan ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Wa man waqa'a fi shubhat, wanda ko ya auka cikin shubha, waqa'a fi al-haram, to wannan ya auka cikin haram. Kar ra'i yara hawla al-hima, kamar mai kiwo ne da yake kiwo hawla al-hima, dab da shinge, wato dab da shinge ya zo yana kiwo, inda aka shinge shi cewa ba a yadda a shiga ai kiwo ba, sai ya zo da dabbobinsa yana kiwo a dab da wannan shinge. To yushiku an yaqa fi, ba da dadewa ba zai ga dabbobinsa sun fada ciki, to saboda haka rashin matsawa kusa da wannan shi zai sa ya kubuta da addininsa, ya kubuta da mutuncinsa. Don haka in abu mutum ya rikice masa, bai san halal bane ko haram bane, bai samu wanda ya masa bayani ba, ko bai karanta ya gane hukuncin ba, to abin ya fi masa salama, ya fi masa zaman lafiya shine ya ga ya kauce wannan abin, ya guje masa har sai lokacin da ya san hukuncin Allah akan sa. Ko kuma abin ne malamai suka yi sabani, wani ya ce halal, wani ya ce haram, shi ya kasa tantance wanne ne daidai cikin maganganun guda biyu, to shi ba nan shubha ce a gurinsa. Yayin da ya iya tantancewa magana ta ɗaya daga cikin maganganun biyu ita tafi ƙarfin hujja, to abin ya zama ba shubha ba. Amma in har bai iya tantancewa ba, to shubha ce a gunsa, don ya iya yiwa mai cewa haram ɗin nan shi ne daidai, kuma kaga ya aikata, ya aikata haram. To saboda haka ita shubha ta danganta da yadda mutum yake, ya samu kansa dangane da matsala ne. Ta yiwu abin da yake shubha a gurin ka ya zama ba shubha bane a gurin wani, dan shi ya san hukuncin Allah game da abin, kai ka guje wa abin, shi kuma ya ki guje masa, domin shi yana da tabbacin abin halal ne, saboda yana da nassi na Al-Qur'ani da ya sani kai baka sani ba, ko na hadisi da ya sani kai baka sani ba, ko na ijma'in malamai, ko ta fatawa ta malamai masana kan sha'anin addini da kai baka santa ba, saboda ka shi abun bai zama masa shubha ba. To kai din ma wata rana zai zama ba shubha ba, duk ranar da ka san hukuncin Allah game da wannan abun, to ya tashi daga shubha, kuma ya zama bayyin wanda Annabi ya fara faɗa a cikin hadisin shi Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. To in har ka riga ka sani, to shikenan ya shiga cikin al-halalul bayyin ko al-haramul bayyin. Saboda ka shubha tana iya, ana iya wayar gari ta zama ba shubha ba, haka shubha kuma tana iya zama a gurin ka shubha a gurin wani tare da kai ba shubha ba, saboda shi yana da hujjoji mabayyana dangane da abin. Wannan da shine abin da ake nufi da shubha.
Sai tambayar da take cewa mallam, shin ana yi wa kasar jami'i?
Ba abin da zai hana a yi mata kasar jami'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje fatho Makka, kaga ai yake yi wa mutane, yana sallar kasaru da shi da sahabbansa da suka zo daga Madina, mutanen Makka kuma suna cikawa. In ya gama ya ce atimmu salatukum fa inna qauman sufur, ku cika she sallar ku mu matafiya ne. Saboda haka in yayi raka'a biyu a sallar azhar su tashi su kawo biyu su cika she, ko in yayi raka'a biyu a al'asar su tashi su kawo biyu su cika she, ko a isha'i in ya sallaci biyu yayi sallama su tashi su kawo sauran su cika she. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Saboda haka sallar kasar ana mata jami'i, tafiyar sa da yayi zuwa Tabuk, kaga ya riƙa yin kasaru, ya jam'u ta'khir a wannan lokacin, da jinkirta sallah azhar sai la'asar ya hada su, ko jinkirta sallah magharba sai isha'i abin nan ya hada su, kuma kasaran yake yin su. Haka nan a Arfa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar jam'i, yayi sallar kasaru kuma jam'an da sahabbai sun hadu sun yi jam'i, kuma kasaru ne saboda ta yadda ake sallar gida jami'i haka nan sallar kasaru ita ma ana yin jami'i
na'am wannan kuma tambayar yake cewa mallan na sayi babur na adaidaita sahu akan kudi naira 1400 sai na bayar da haya faces akan naira 500 duk wata har wata 14 wai sai wanda na bawa yace akwai riba a ciki shin menene gaskiyar ramai
to haya faces haka dai ake fada da turancin haya faces wato ka sayi abu kamar babur ko adeli ta sahu ko mota ka ba mutum da zimmar cewa duk wata zai rika kawo abu kaza bayan wata kaza ya mallaki abin wannan haka ake kiransa da larabci sukan ce al-ijara al-muntahiyatu bit-tamlik wato ka ba mutum haya karshen haya din ya mallaki abin wato da karshe ya mallaki abin abinda yake hukunci game da wannan akadi shine bai halatta a hada akadi biyu ba lokaci daya akadi guda mabambanta wanda ba tafiyar su ba iri daya bace kuma a hada su lokaci guda ayi su wannan a gurin malamin haramun ne wato kamar al-bai' wal ijara ko al-ijaratu wal bai' a hada wato haya tare da sayarwa ba za su hadu ba wato kamar misali abu ne ka ba da shi haya kuma a cikin wannan hayar har ila an kulla ciniki wannan ba zai ba domin ita haya manfa'a ce kake akadi akan ta wato kuna yin yarjejeniya akan ya amfana da shi wannan abun in babur ne in mota ce in ma mai amfana da shi amma ba shi karan kan abun bane ka mallaka masa saboda haka ita ijara tamlikul manfa'a ne ko tamallukul manfa'a ne kana mallakar amfanin abun ne in nace na baka gida na haya to ba ginin gidan gaba ɗaya da filin na mallaka maka ba na mallaka maka amfani da shi gidan ne to kaga ita ijara nan ne wannan shine ma'anarta shi kuma ciniki shi kuma nan tamlikuz zat ne al-ayn abun karan kansa ne kake mallakawa wani lokacin da nace na sayar maka da mota ta to duk gaba ɗaya da bodin da tayar da komai duk ya zama naka ne kaga anan ba amfanin kawai ka mallaka ba to a ce an hada akadi biyu irin wannan a ce an baka amfanin an mallaka maka amfanin sannan kuma da wani akadi an mallaka maka amfani banda shi karan kansa abun sannan da wani akadi shi kuma an mallaka maka karan kansa abun to ba za su hadu ba don haka ba a yin abun tare amma za a iya alkawari wato za ka iya cewa ga wannan babur nawa ko mota ko abin da ka je ka yi haya ana baka haya ka rika kawo mun a kullun ka na baka haya sa a 1000 misali na baka haya sa a 1000 saboda ka amfanin da zaka mora na yinin na sayar maka shi a 1000 saboda ka kullun zan karbi 1000 din nan ko me lissafin ma wata in karba ka je kai ta harkarka tsawon wata din sai bayan wani watan kuma mu kare yin wani akadi to na iya cewa na iya yin alkawari in ce bayan wata kaza zan maka kyautar sa ya zama kyauta ce za ka yi masa alkawari ne kai ma za ka yi kyauta ba ciniki ba ko ka ce bayan wata kaza zan sayar maka za ka sayar masa kuma kaga wannan wani abu ne shi kuma akadi ne sabo amma dai ka ce bayan wata kaza zan bar maka shi shine abin da yawanci mutane suke yi amma da wata siga shi Bature ya hada ya ce haya kuma ya ce faces ya hada maganar haya da kuma maganar saya wanda a ka'idar musulunci ba su hadu ba shi yasa su Laraba suke cewa al-ijara al-muntahiya bit-tamlik wato hayar da take karewa da mallaka ma mutum abu don haka zan iya cewa mutum ga babur dina na baka shi ka rika kamun kullun 1000 ma'ana na baka hayar sa a 1000 kullun amma nayi maka alkawari bayan shekara ɗaya zan bar maka babur din to wannan alkawari ne shi kuma alkawari a sani ba za ka iya yin alkawari kuma daga baya ka zo wani abu ya taso don mutum ya mutu a irin wannan yanayi kaga shikenan shekarar ba ta yi bai mutu bai dawo ya ce to ai na yi rabin shekara ko na yi wata kaza saboda haka wannan dai shi ne in mutum ya yi alkawari zai ba mutum kuma ya bashi bayan shekara ɗaya wannan babu komai wanda galibi kuma wasu mutanen hakan suke nufi cewa bayan shekara zan bar maka babur din kuma in bayan shekara din ya bar masa babur din to babu wata maganar riba a ciki amma kada a yi akadin ijara tare da ciniki a lokaci guda wannan ba su hadu ba na'am
Na'am, to man sauraro fatoyin rahama kenan ake saurara daga nan gidan rediyon rahama akan mita 97.3 a zangon FM tare da shehun malami Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Tambaya ta gaba take cewa malam shin mace za ta iya shayar da kaninta ko kanwarta bayan mahaifiyarsu ta rasu?
Ai ba abin da zai hana, me zai hana? Da yana kaninta, inda zai sha a gurin mamansa. Abin da zai hana kanwarsa abin nan yasa ta shayar da shi.
Na'am. Sai tambayar Hamza Ungwago yace menene ingancin maganar cewa kwana daya a lahira daidai yake da shekara 1000 na duniya?
Nan ayar Al-Qur'ani cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Wato rana daya yini daya a wurin ubangijinka kamar shekara 1000 ce a lissafin da kuke yi. Suratul Ma'arij ma 50,000 sana Allah ta'ala ce ta'rujul mala'ikatu war-ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. تعرج الملائكة والروح إليه ملائكة جبريل سنة حوازوها قريش في يوم أشكي ونيني كان مقداره غرغودن أونسا 50,000 سنة واتو شكرا دوو همسن سورة هكا أكوي سنة أكي تبايا قمد وقلنا أيوين بيو مكي بيانا فسكر قوة شو آية دماء نتا أما لي تبايا دكينة شو شكرا دوو a shekara daya tana daidai da shekara 1000 ta lahira. Wannan aya ce ta Alkur'ani, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam idan nayi sallar nafila raka'a hudu a jere ba tare da nayi zaman tahiyya ba a tsakiya, shin hakan yayi?
Yayi, ya tabbata a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah raka'o'i 11, yace tace wala tasalu an tulihinna wa husnihinna, ba sai ka tambaye ni in gaya maka tsawon su da kyansu ba. Yana sallatar raka'o'i 4, yusalli 4 raka'atin la yafsilu bainahunna, sallaci raka'a 4 ba tare da ya rabe tsakanin su ba. Summa yusalli raka'a 4 raka'atin summa yusalli 3 raka'at, yusalli raka'a 4 sallaci wasu raka'o'in 4 sannan ya sallaci raka'o'i 3 gaba daya. A wata ruwayar la yusallu bainahunna, a wata ruwayar wala yusallimu wa yusallimu fil akhirati, a ta karshe sai ya sallama, ko wala yusallimu illa fil akhira, to ba ya sallama sai a raka'ar karshe. Saboda haka sunna ta zo da wannan, mutum zai iya raka'a 4 ba tare da ya rabe tsakanin su da zaman tahiyya, ba tare da ya rabe ta sallama ba, wato tun daga ta farko har sai ya kai ta 4 sannan ya zauna. Wannan ya tabbata sunna ba wani abu.
Na'am. Sai tambayar Sayyidi Kofar Na'isa yace malam yaya matsayin sakin da mutum yayi yana mai halin maye?
To maganganu ne na malamai. Wasu suna ganin mutumin da ya saki matarsa yana halin maye, sakin yayi, suna ganin mayen nan shi ya jawo kansa, ma'ana da gangan ya saba wa Allah ya sha abinda aka haramta masa shan shi na maye, ya bugu saboda haka ya zo saki matar shi sakinsa yayi. Wannan kauli ne na Ibn Shafi'i fil Jadid wa Ibn Ahmad fi hidar riwayatai, kuma wasu daga cikin mabiyansu sun tafi akan wannan kauli. Na biyu, wasu kuma suna ganin sakin bai yiwu ba, wato bai auku ba, mutumin da ya bugu sakinsa bai auku ba. Wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi ne biyu na Imam Ahmad, kuma shine alqawl alqadim na Imam Shafi'i, kuma da yawa daga cikin almajiransu sun tafi akan wannan, har ma wasu daga cikin muhaddiqi almalikiyya kamar Abul Walid al-Baji suna ganin wannan cewa mutumin da ya sha abun maye sannan yayi sakin sa bai yi ba, duk da cewa abin da ya sha haramun ne, duk da ya aikata haramun, to amma yana cikin wani yanayi da bai san ma me yake faɗa ba. Wanda yake cikin yanayin da bai san me yake faɗa ba, ba a itibari da kaulinsa a lokacin. Saboda haka ne ma sallar sama in yayi bata yi ba, saboda abin da yake faɗa bai san ma me yake faɗa ba. Hadis Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗa. Saboda haka wanda bai san abin da yake faɗa sallar sa bata tabbata, wanda sallar sa la tasihu li adami ilmihi bima yaqulu la ta'ila yaqau talaquhu, sakin sa ba zai auku ba. A ka duba hadisin Ma'iz, lokacin da yazo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zina, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayoyin yake cewa a matsa aya a shinshina shi aje na warin ko ya sha wani abu ne ya bugu yazo yake fada wannan magana to kaga da a ce ya an ji warin giya a bige yake kenan ikrarin da yake yi nan ba za a aiki da shi ba alƙali ba za a aiki da shi ba saboda a lokacin bai san me yake fada ba wanda bai san abin da yake fada ba abin da yake yi na ikrari ko na shaida ba zai auku ba to in waɗannan ba za su auku to saki ma suka ce ba zai auku ba saboda a wannan lokacin bai san me yake ba wasu za su ce to ai ya sha giya dan haka yayi abin da yake haram to su masu wannan kaulin nabi suka ce eh ko ya sha giya ai ta giya an fadi me za a yi wa mun da ya sha ta akwai ukubar ba sakin ba tabbatar masa da saki bane ukubar da aka ce ai masa shari'a ta ce ga abin da za a yi masa shine ai masa bulala to tunda shari'a ta fadi ukubar da ake wa mai shan giya man sharibal khamra fajludu wanda ya sha giya ku yi masa bulala to sai ai masa ukubar da shari'a ta ce ai masa ba ukubar da shari'a bata ce ai masa ba a ce a tabbatar masa da saki wannan uba ce da shari'a bata ce ai masa ba amma ta fadi me za a yi masa to sai ai iya wannan da shari'a ta ce ai masa suka ce wannan duk ba zai zama hujja ba dan cewa shi ya sha da gangan shi kamar mutumin da ya sha abin da ya sa shi ya zama mahaukaci mutum ne ya shiga shaye-shaye har ya haukaci to kaga anan yana nan hukuncin mahaukaci yana kansa ruhi alqalamu an salasin anil majnun ba za a ce tunda dai ya haukace ne da gangan wato shi je ya jawo kansa haukan har ya sha abin da ya haukace ba shikenan hukuncen da ake zartarwa mai hankali shi ma duk a zartar masa wannan shari'a bata faɗa haka ba duk koda ko abin da ya sha ya haukace din haramun ya sha to haka nan abin da yake sha nan saki shi ma koda shi ya sha giyar da gangan har ya sakin anan ba za a tabbatar da saki ba wannan magana ita fi karfi a duba da dalilan waɗanda suka faɗi ta na'am
sai tambayar da take cewa mallam shin akwai hadisin da ya nuna kafin mutum ya fita kasuwa ya karanta suratul waqi'a
akwai hadisi da suka zo dukkan su bara gurbi marasa inganci wanda suke magana falala karanta suratul waqi'a cewa wanda ya karanta suratul waqi'a ba zai talauci ba cewa duk wanda ya karanta suratul waqi'a ba zai talauci ba wasu suka dauki waɗannan hadisai a matsayin hadisai ingantattu tare da cewa malamai tuni sun yi bayanin cewa hadisai ne wanda ba su inganta ba hadisai ne bara gurbi dan mutum ya koma littafin alfawaidul majmu'a fil hadith al mawdu'a na Muhammad ibn Ali Shawkani zai ga ya kakkawo su kamar da ya dauko daga cikin littattafan da suka tara hadisai wanda suke bara gurbi marasa kyau saboda hadisi ne da bai tabbata ba
na'am sai tambayar Ahmad Ibrahim yace mutumin da ya kwashe tsawon shekaru 4 bai yi zakar fidda kai ba saboda rashi menene matsayin azumin sa da yayi a wannan shekaru
to ka ce saboda rashi daman shi zakar fidda kai sai in kana da abin da zaka bayar zakar in baka da daman kai aka ce ma a bawa nabi ya sanya abin nan zakar fidda kai dan ta zama tuhratun lis-sa'imi wa tu'matun lil-masaki ta tsarkake mai azumi daga irin abin da watakila yayi lokacin da yake azumi sannan kuma ta zama ciyarwa ga miskine wato mabukata saboda shi yana cikin wanda za a ba ma wanda shi a ce sai ya nemo ya bayar ba duk da bai da shi dama ana mutum in ya mallaki abinda zai ci a ranar kuma ya zama akwai rara da zai iya ba mu wani shine aka ce bayar amma in ba shi da shi to aslan ma ba ta kansa bari har ai tunanin azumin sa ya samu matsala koda wanda yake da ikon yayi sai bai yi ba wannan baya shafar azumin sa yayi ko bai yi ba azumin sa yayi amma dai kuma anan yayi sakaci ya bar abinda wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ga musulmi su yi na zakkar fidda kai saboda ka laifin wannan yana nan azumin sa yana nan
na'am shi kuma wannan yake cewa menene matsayin wanda yake daukar azumin nafila kuma ya karya
wannan ba daidai bane wasa ne da addinin Allah Allah ta'ala ya hana mumini ya bata aikin wala tubtulu a'malakum ce kada ku bata ayyukanku ba daidai bane mutum ya dau aiki ya bata shi in ba da dalili ba na rashin lafiya ko wani abu da zai bujuro wanda zai ga ci gaba da azumi din nan ba zai yiwu ba zai wahalar da shi to a irin wannan zai iya ajiyewa ko an gayyace shi wata walima wanda rashin cin abincin da aka gayyace shi domin shi zai sosa wa shi wanda ya gayyace shi rai to sai nan ma sai ya aje azumin ya ci walimar amma in ba haka ba haka kawai ya rika daukan azumi yana karyawa wannan wasa ne da addinin Allah wanda bai dace ba
na'am tambayar sunu sukai gama da Abba Yobo suka ce menene halaccin yin rantsuwa da Alkur'ani kuma wai wasu suna cewa idan mutum ya rantse da shi in har akan garsiyar sa ne to lafiyar tsaro shin haka ne
to rantsuwa da alqur'ani watakila yana nufin mutum ya rike mushafi ya rantse watakila wannan yake nufi ba yana nufin yace ina rantse da alqur'ani a haka na fahimci tambayar in yana nufin yace na rantse da alqur'ani ma'ana da abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wannan rantsuwa ce saboda abinda yake cikin alqur'ani na maganganu magana ce ta Allah maganar Allah sifarsa ce sifarsa kuma za a iya rantsuwa da ita haka zai iya cewa na rantse da abinda alqur'ani ya zo da shi ko ya kunsa na maganganun Allah ko na rantse da alqur'ani yana nufin wannan akwai kuma maganar a bashi alqur'ani ya rantse ya rike yayin da zai rantsuwa shi kuma wani abu ne daban shi za a bashi mushafi saka ce mushafi shine abinda aka rubuta na alqur'ani a cikin takaddu da suke fara da bango zuwa bango to wannan takaddun da bangon gaba ɗaya da abinda yake ana ce masa mushafi abinda yake ciki kuma na maganar Allah su ji shine alqur'ani to akan iya ba mutum alqur'ani wato mushafi ya rike ya rantsuwa wannan babu komai abinda ana yin haka ne domin a tsorata shi ya fahimci cewa zai yi wani abu babba zai wani abu mai girma kamar yanda yazo a cikin sahih ibn hibban da musnad abi ya'la hadisin jabir ibn abdullah da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man halafa ala minbari bi yaminin athimatin tabawwa maqadahu ko fali tabawwa maqadahu minan nar wanda duk ya yi rantsuwa a kan minbari na da rantsuwa ta ƙarya to ya nemi mazaunin sa auta kaga ana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala minbari to dan li taglizil yamin dan a kaurara rantsuwar a girmama ta a dora mutum akan minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya rantse da Allah kuma akan ƙarya nabi ce to ne matsugunin sa auta saboda haka ana iya taglizul yamin ko ta hanyar a ba mutum mushafi ya rike ko ta hanyar a dora shi akan minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar da shiga da shi cikin daki mai alfarma na Ka'aba a ce to ka rantse anan duk wannan ba abin nan kamar da Allah ta'ala cikin suratul maida da ya magana waɗanda za su yi shaidar wasiya Allah ce tahbisunahuma min ba'di as-salat fa yuqsimani billah akace ba'di as-salat ana fi sallar al-asr min sallar al-asr tana da girma a gurin Allah ce hafizu ala as-salawati was-salatu al-wusta ce sallar al-asr ake nufi da wannan ayar ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi to man fatahu al-asr fa kaannama wutira ahlihi wa malihi wanda duk sallar al-asr ta koce masa kamar ya asarar dukiyarsa ne ya asarar iyalansa ko kuma fadar Allah wal asr wasu malamai suka ce sallar al-asr ake ne to kaga wannan yana nuna girmanta sai aka ce ko tsare su bayan al-asr su yi rantsuwa kaga an sa su a wani guri wanda yake a wani lokaci aka zabo wani lokaci da yake da girma a gurin Allah kuma a ce a daidai lokacin su yi rantsuwa to wannan duk taglizul yamin ne rantsuwar tana nan amma ana so a ƙara wani abin da zai ƙara mata kurjini da haiba don haka in mutum yana da mara gaskiya ne ya tsorata wannan duk ya halatta Imam Ahmad yana cewa ya halatta a gallazawa mutum musulmi rantsuwa da mushaf yuhallafu al-muslim fil mushaf ya halatta a bashi mushafi ya rike a ci to rantsi saboda haka wannan abin ne amma alƙarin da aka yi na cewa idan ƙarya ne yace ko menene ƙarshen tambayar
cewa wai idan mutum ya rantse da alqur'ani akan gaskiyarsa to lafiyarsa za ta
tsaya to wannan kuma shi wannan ƙarin ban san da shi ba gaskiya cewa lafiyarsa za ta karu wato kenan in ba in ƙarya yake zai lafiyarsa za ta ragu wannan ƙarin ban san da shi ba amma dai maganar a rantse da mushafi a rike mushafi a hannu a yi rantsuwa wannan malamai sun yi magana akan sa
na'am sai tambayar Abubakar Gwarumfar Abuja yake cewa me ake nufi da rashawa a musulunci
to rashawa ka bada wani abu dan a baka haƙƙin da ba naka ba ko a baka wani abu dan ka yadda ka ba wani haƙƙin da yake nasa ko ka hana wani haƙƙinsa duk wannan sunanta rashawa ka bada wani abu dan a baka haƙƙin da ba naka ba wato abu ne ba naka baka cancance shi ba ko aiki ne ko wani matsayi ne mukami ne za a bayar ka bada kuɗi dan a baka wannan mukamin tare da cewa baka cancance shi ba ko ka bada kuɗi dan a dauki kayan wani a baka tare da cewa akwai mai kayan wannan duk sunanta rashawa amma in zaka bada kuɗi dan haƙƙin ka ya fito saboda mai wanda haƙƙin naka yake hannunsa ba zai baka ba sai ka bashi wannan kuɗin to kai ba za ka ce kai ba da rashawa ba tunda nan haƙƙin ka ne kake so ka karbo mutum ne yayi interview ya cancanci komai a dauke shi aiki duk requirement da ake bukata na wannan aikin ya cika kuma an masa interview watakila ma ya ji labarin cewa an yabe shi akan interview nan amma kuma sai aka ce ba za a bashi offer din aikin sa ba sai ya bada wani abu to anan zai dauka ya bayar don ya karba haƙƙin da ya cancanci shi ba za a ce yayi rashawa ba ba za a ce yayi rashawa ba anan shi da ya ba sun haƙƙin sa zai karba ko ya zo shigowa airport yana dauke da abin da yake halal din sa ne nashi ne halal malak sai jami'ai su tsare shi ba zai fita da kayan sa ba sai ya ba su wani abu ya ga cewa in bai ba su ba ko ya su bata masa lokaci ko ma watakila za su salwanta masa da kaya sai ya ba su dan ya tafi da kayan sa to anan shi bai ci rashawa ba amma inda a ce abinda zai bayar din ya wuce ba haƙƙin sa bane to nan za ce yayi rashawa kai cin hanci to haka nan shi ma mai karba ya karbi kuɗi akan abinda dan ya ba wani abin haƙƙin sa da ya cancanta to mutum ne da ya cancanci a bashi abu kaza haƙƙin sa ne aiki ne ko dukiya ce ko mai haƙƙin sa ne amma a ce ba za a bashi ba sai ya bada wani abu to wanda duk zai karbi wannan abin da za a bayar rashawa ya karba tunda wancan mutum haƙƙin sa ne amma ya hana shi haƙƙin sa sai ya karbi wani abu nashi to ya ci yayi cin hanci ko ya ba wani haƙƙin da ba nashi ba to mutumin da zai bashi kuɗi ya bashi haƙƙin da ba nashi ba to da mai bayarwar da mai karɓar duk rashawa suka ci anan saboda ka ita rashawa shine a karɓi kuɗi akan haƙƙin da bai cancanta ba cancance shi ba ko kuma karɓi kuɗi akan a bawa mutum haƙƙin da ya cancance shi a hana shi a ce sai ya bada kuɗi to wannan ita ce rashawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya tsine mai cinta
na'am sai tambayar da take cewa malam idan liman ya kammala karatun Fatiha a inda ake bayyana karatu shin shine zai fara cewa amin ko kuwa mamu ko kuma a tare za su faɗa
to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira idan amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira la idan liman yace amin to kuma ku ce amin duk wanda amin din sa ta dace da amin na mala'iku gofira lahu za a gafarta masa to anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan amana al-imam idan liman yace amin shin ana nufin idan yace amin sai ya gama sannan ma musu ce amin ko ko ana nufin idan ya fara cewa amin to suma su fara wato su fara da farawarsa kar su riga shi amma su fara tare da farawarsa shi ake nufi ko ko ana nufin sai ya gama to abinda ake nufi anan shine su fara tare da farawarsa wato shi yake farawa yayin da yace waladdallin zai ce amin to daidai lokacin da yace waladdallin kaga a daidai lokacin yake cewa amin to da ya fara su fara tare da shi kar su riga shi ba kuma ka su ce sai ya gama wato ka su riga shi ka kuma su bari sai ya gama sannan su yi tasu su yi tare da shi shine abin da ake nufi shi yasa a wata ruwaya ce idan qala al-imam waladdallin ko idan qara al-imam waladdallin fa qulu amin idan liman ya karanta waladdallin to ku ce amin kaga shi ma daidai wannan lokacin yake cewa amin to shine ma'anar idan amana al-imam fa aminu saboda ka takeice abin da ake nufi shine idan mutum zai ce amin to ya bari sai liman ya fara sai su fada tare da shi yayin da liman ya kai waladdallin to ya fara a su ma sai su fara tare da shi a kai karshe wannan shine abin da ake nufi ba daidai bane ma mu su rika riga liman ba daidai bane kuma a ce sai liman ya gama sannan ma mu su duk kuskure ne wannan amma dai su yi tare yayin da ya fara su ma su fara tare da shi wannan shine abin da ake nufi
na'am sai tambaya ta gaba wadda take cewa wadda ta fito daga Alƙasim take cewa malam masu takaita sallama wajen rubutu ko aika sakonni shin hakan ya halatta
to inda a ce in an takaita sallamar in aka takaita sallamar shi mai karantawa zai fahimci takaitawa akai shi kuma ya fade ta full wato ya fade ta cikakkiya wato kamar mutum ne zai rubuta text message wannan sako na wayar hannu ya rubuta SLM kawai kai kuma da ka tashi in ka tashi maimakon kai ma ka takaita yadda ya rubuta ka ce SLM sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ka karanta ka fahimci cewa wannan ramzi ne na cewa a wannan gurin sallama yake so yi tunda shi rubutu ai da man don ramzi ne duk symbol ne duk alama ce in kaga abu kaza tana nufin kaza in kaga abu kaza tana nufin kaza idan kaga rubutun China mutanen China dukkan wani watsatsale to sai ka samu wata doguwar magana ce ma sai za ka ga dan magana ya dogon magana sai ganta a cikin saboda kowane watsatsale wani abu da za a dan watsatsala yana nufin wata magana ce doguwa to saka shi rubutu ramzi ne to idan mutum in an fahimci cewa ramzi din nan yana nufin kaza to in an tashi za a faɗe shi a haka to wannan babu komai sai yasa malamai sun yi magana akan rubuta sallallahu alaihi wasallam misali as-salat wasu malamai suka ce makaruhi ne bai kamata ba ya kamata a rubuta sallallahu alaihi wasallama amma wasu malamai suka ce a'a in dai har sa'ad din nan tana nufin sallallahu alaihi wasallama din babu wani abu shi mai karatu in yazo zai faɗa duka ba zai zo kawai ce sa'ad ba ko ya ce sal'am kamar da wani guza ga an rubuta sallallahu alaihi wasallama an ce sal'am to ba za ka zo ka ce qala rasulullahi sal'am ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka kare shi don wannan sal'am din ka san sallallahu alaihi wasallama ake nufi da ita Siddiq Hassan Khan a cikin littafin sa Nuzulul Abrar yayi wannan maganar cewa ba za a hana takaitawar ba amma wajen karatu haramun ne ka karanta ka zo salatin annabi ka ce sal'am to haka ita ma sallamar idan an fahimci cewa takaitawar wannan takaitawa aka yi in an tashi fada a fada ful wannan babu komai amma aka fahimci cewa mutane kuma ba haka suke fahimta ba yanzu misali a ce in rubuta sal'am ko sa'ad mutane sun zo karatun hadisi suka ga sunan manzo Allah kawai sa'ad za su ce su wuce qala rasulullahi sa'ad ya wuce to sai a daina rubuta sa'ad din sai a rubuta cikakkiya saboda in ya ga cikakkiyar zai fada in ya ga sa'ad zai ce sa'ad ko zai ce sal'am to sai a daina rubutawa to a yadda na fahimta da can da farko salam da ake rubuta ana nufin ka kare shi salamu alaikum ko salamun alaikum to sai wai aka waye gari saboda jahilci da kifewa ta mu sai ga mutum ya dauka salam 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 ko da alqur'ani ce salama illa kilan salaman salama zaka ga cewa malamai suna cewa anan takdiri ne an sallimu alaikum salaman salama a larabci ana yin ana hasfin fa'il ana hasfin abinna afwan ana hasfin abinnan alfi'il a kaddara shi an nusallimu alaikum salaman ko salamun qawmun munkarun yani alaikum salamun alaikum qawmun munkarun dan haka zaka ga a cikin karatun akwai takdiri ba wai ana nufin haka su cika kawai zuwa suke su ce salam ba an takaita maka shine in amma an tashi irabi to wani khabar ne na mubtada mahzuf ko mubtada ne na khabarin mahzuf wannan shine abinda aka sani saboda haka idan har an fahimci cewa salam din takaitawa ne to kai in ka tashi fara karantawa kakka ce salam ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum in kuma an fahimci cewa hakan mutane sun kasa ganewa salam salam za su rika cewa to kawai rubuta cikakke don ana gudun wata rana ma sai ta zama ita ce gaisuwar kawai duk sanda ka ga mutum salam salam sai ya zama an daina ma cewa assalamu alaikum din kaga ana an kashe wata koyarwa ta musulunci an kashe wata khasiyya ta wannan al'umma babu wata al'umma wani addini da suke da wannan irin wannan sai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka lazumci wannan ba wata al'umma da wani addini zaka ga sun hadu an ce assalamu alaikum sai musulmi to kada wannan tasatasai na waya yau da gobe su sa amma fara canza sallama ta dawo salam kawai za a rika cewa kuma ba mamaki ka ji haka din ta zo tunda gashi nan ana ta yi a radio ka ji salam 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 saboda haka ina ganin ya kamata a faɗa ku a rika rubuta ma sallamar cikakkiya tunda har ya zama na za a iya samun irin wannan rikicewa din sai a rubuta sallamar cikakkiya assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum shine akallo abinda mutum ya kamata ya fada
sai tambayar da take cewa menene matsayin kada dan yatsa a yayin karatun tahiyya
sunna ce ta tabbata a cikin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiri bisababatihi yuharrikuha, yana nuna yatsansa yana kada shi. Haka sunna ce daga cikin sunnonin tahiyya, idan mutum yana yi yana nuna yatsansa kuma ya riga kada shi.
To ma sauraro, anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama. Daga kafin mu gimsa shirin, za mu ƙara karanto muku lambar wayar da za a iya samu mu domin aiko mana da sabonni kamar yadda aka saba, wato 0800 578 2974, 0800 578 2974. Za kuma iya aiko mana da sabonnin tambayoyi ta shafinmu na Facebook. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. Dan haka a madadin Shehun malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, da kuma wanda ya sada mu da kuwa to Bashir Sarki Abdulkadir, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
صدق الله العظيم.